Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran duniya mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dan takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Republican na nan Amurka, Donald Trump, ya alkawali jiya Asabar cewa zai fara tasa kiyar dubban bakin haure da ke Amurka ranar farko da zai fara aiki a matsayin shugaban kasa. Da yake jawabi a wajen gangamin yakin neman zaɓe a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata, Trump ya jaddada alkawalin da yake tallata kansa da shi na gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico. Ya kuma ba da wani sabon bayani kan tsarinsa na shige da fice da ake sukarsa a kan cewa cika baki kawai yake yi amma ba shi da wata makama. Trump ya ce zai bi sahun bakin da suka shiga ƙasar da takardun bisa ya tabbatar sun koma gida idan wa'adin zaman da aka ɗiban musu ya cika. Ya ce idan ba mu sa ido mu tabbatar ana kiyaye dokar bisa ba, mun bar iyakar mu buɗe kenan. Ya kuma ce tantance masu izinin zaman da za a yi a duk faɗin ƙasar zai hana waɗanda ba 'yan ƙasa ba samun tallafin da ake ba Amurkawa marasa galihu. An kuma kushe wa Trump domin yin misali da kashe 'yar uwar fitaccen ɗan wasan ƙwallon raga Dwayne Wade da ya yi wajen neman goyon bayan baƙaƙen fata da cewa zai fi kyautata rayuwarsu. Yayin yaƙin neman zaɓe cikin makon nan, Trump ya ce zai ɗauki matakan kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da shi a waɗansu birane. Binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan na tashar labarai ta NBC da kuma Wall Street Journal suka gudanar na nuni da cewa 'yar takarar jam'iyyar Republican wato Democrat Hillary Clinton tana da goyon bayan kashi 91 cikin 100 na Amurkawa baƙaƙen fata masu kaɗa kuri'a, yayin da Trump yake da kashi 1 kacal. A halin da ake ciki kuma, jiya Asabar aka yi wa Clinton bayanai kan harkokin tsaron ƙasa na tsawon sa'o'i biyu, wanda shine na farko tun da aka tsaida ta takarar shugaban ƙasa wata guda da ya shige. An yi mata bayanan ne kan muhimman ƙalubale da suka shafi ƙasa da kuma ƙasashen duniya da ke gaban Amurka a wani ofishin gwamnatin tarayya da ke kusa da gidanta a birnin New York. Bisa ga doka, ana buƙatar ofishin darakta ma'aikatar leƙen asiri ta Amurka ya yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa da manyan mashawartansa bayanai da suka kunshi na sirri kan harkokin tsaro domin su ɗamara kafin su hau karagar mulki. An yi wa Trump irin wannan bayanan cikin watan nan na tsawon sama da sa'o'i biyu. An shafa kimanin shekaru 60 ofishin leƙen asirin Amurka yana yi wa 'yan takarar shugaban ƙasa irin wannan bayanin. Mayaka da Turkiya ke marawa baya sun samu saɓani da dakarun Kurdawa a arewacin Siriya jiya Asabar, abin da ya sa abokan ƙawancen Amurka yaƙi da IS suka kusa fidda raini. Kamfanin dillancin labarai na Turkiya Anadolu ya ce an kashe sojan Turkiya ɗaya, aka kuma ji wa waɗansu uku rauni a wani harin roka da mayakan Kurdawa suka kai a gwamnatin Ankara ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda. Jami'an Amurka sun bayyana YPG a matsayin ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta a yaƙi da ƙungiyar ISIS, yayin da Turkiya ta buƙaci YPG ɗin ta janye daga dukkan yankunan kan iyaka da aka ƙwace daga ƙungiyar IS. A halin da ake ciki, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Stephen de Mistura ya ce cibiyar tana da shirin kai agajin gaggawa birnin Aleppo da Siriya ta mamaye da za a aiwatar da zarar an cima yarjejeniyar tsagaita wuta. Da Mistura ya faɗa wata sanarwa cewa Rasha ta ba da tabbacin za ta mutunta shirin agajin gaggawan na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ana kuma neman haɗin kan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad, babban abokin ƙawancen Moscow, kan tsarin da ake gudanar da wato da aka gabatar makon da ya gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin samar da agajin gaggawa ga dubban mutane da suka makale a Aleppo, su kuma maido da wutar lantarki a birnin da a lokutan baya mutane miliyan 2.3 ke zaune. Yaƙi da ta'addanci zai kasance kan gaba a ajenda yayin ziyarar farko da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai Bangladesh da take farfadowa daga harin da aka kai ranar 1 ga watan Yuli a wani gidan cin abinci da kungiyar IS ta dauki alhaki. Mutane 20 suka rasa rayukansu a wannan hari, 17 daga cikin su kuma yan kasashen ƙetare. Yan sanda a Bangladesh sun faɗa jiya Asabar cewa sun kashe madugun harin da kuma waɗansu 'yan bindiga biyu a wani farmaki da aka kai a baboyesu da ke bayan Dhaka. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa manema labarai cewa an ƙara yawan tattaunawa da kuma haɗa hannu tsakanin hukumomi da rundunar soji. Amurka kuma tana wato shirin ƙarin matakan da za ta iya ɗauka na haɗin kai da haɗin gwiwa da Bangladesh. Abin da Kerry zai faɗa a bainin jama'a gobe Litinin dai a Dhaka zai ɗauki hankali sosai a ƙasar da kuma sauran ƙasashen ƙetare, yayin da ake zuba ido a gani ko ziyarar tasa za ta cimma nasara a samu haɗin kai a fannin yaƙi da ta'addanci ko kuwa babu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi magana da baki ɗaya wajen kushewa harbin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi, wanda kwamitin ya bayyana a matsayin keta doka matuƙa da saɓawa haƙƙin Koriya ta Arewa kan ƙasa da ƙasa. China, babba abokiyar ƙawancen Koriya ta Arewa, ta goyi bayan matsayin kwamitin sulhun. Kwamitin da ya ƙunshi ƙasashe 15 ya faɗa ranar Juma'a wata sanarwa da Amurka ta rubuta cewa zai ci gaba da sa ido sau da ƙafa kan lamarin da kuma ɗaukar ƙwararren matakai. Sanarwar bata dai bayyana ko waɗanne matakai ne za a ɗauka ba. An kushe wa Koriya ta Arewa sabili da karkatar da arzikinta wajen ƙera makamai masu linzami yayin da ta gaza biyan buƙatun al'ummarta. An amince da matsayin ne bayan tattaunawa a lokuta da dama da China, wadda take amincewa da jawabin farko da aka rubuta, inda take bayyana fargaban ƙara samun tashin hankali a yankin. Koriya ta Arewa dai ta yi gwajin makami mai linzami ne na baya-bayan nan ranar Talata daga wani jirgin ruwan yaƙi. Wannan ne kuma karo na farko da ta harba makami mai linzami daga jiragen ruwan yaƙi a jerin gwaje-gwajen makaman da ta yi cikin watanni da suka shige, inda take yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya karan tsaye. Wata gobara da aka yi a wani kamfanin ɗab'i da ke birnin Moscow ta kashe ma'aikata 'yanci rani daga ƙasar Kazakhstan 17 jiya Asabar, bisa ga cewar hukumomin ƙasar Rasha. Wakilin al'ummar Kizgiz a Rasha, Abdigani Shakirov, ya ce dukan waɗanda suka mutu mata ne da gobarar ta rutsa da su a ɗakin canza kaya lokacin da suke ƙoƙarin sa uniform ɗinsu na aiki. Ya ce ana kyautata zaton akwai wata 'yar shekaru 16 daga cikin waɗanda suka mutu. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Kazakhstan ya tabbatar da cewa 14 daga cikin waɗanda suka mutu 'yan asalin ƙasar ne. Hukumomin ƙasar Rasha sun ƙaddamar da bincike domin tantance ko da gangane wani cinnawa ma'aikatar wuta ko kuma sakaci ne. Ana ɗora alhakin galibin gobarar da ake yawan yi a ma'aikatun ƙasar Rasha kan sakaci. A watan Janairu aka kashe mutane 12 a wata gobara da ta tashi a wata masana'antar tufafi da ke birnin Moscow. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Barack Obama yana kira ga jam'iyyar Republican a majalisa ta samar da kuɗin yaƙi da ƙwayar cutar Zika. Jiya Asabar, Obama ya faɗa a jawabinsa na mako-mako cewa tun watanni 6 da suka shige ya gabatar da buƙatar samar da kuɗi na gaggawa da ƙwararrun aikin jinya suke buƙata su yaƙi cutar Zika, amma majalisar ta ce a'a. A maimakon haka, shugaba Obama ya ce ya zama tilas mai amfani da kuɗin da muke buƙata mu ci gaba da yaƙar Ebola da cutar sankara da kuma sauran cututtuka. Ya ce ba za a iya ci gaba da tunkarar matsala a wannan hanyar ba, kuma majalisa ta tafi hutun mako-7 ba tare da ɗaukar matakin kare Amurkawa daga ƙwayar cutar ba. Shugaba Obama ya ce 'yan majalisar Republican suna buƙatar ɗaukar ƙwayar cutar Zika tamkar barazana, kuma haka take su ɗauke ta da muhimmanci idan suka dawo Washington bayan hutun ranar Kodago.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun fara tabo muku kikikan da ake yi ne akan shugabancin jami'ar PDP a Najeriya. Domin tuna abin da tarihi ya haifar ne yasa wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elika ya tambayi Nick Dazan mai magana da yawun hukumar zaben ta Najeriya cewa ba su gudun irin abin da ya faru a shekarun baya tsakanin Salisu Umehia da Rotimi Amaechi ya faru a jihar Edo, haka kuma an irin haka kwanan nan a jihar Gombe tsakanin Hamisu Mai Lantarki da Yaya Bauchi akan zaben majalisar wakilai. Wanda ya tsaya takara daban wanda kuma aka baiwa kujeran wakilci daban domin ko an ja daga tsakanin bangaren sanata Almudu Sharif da na Ahmed Muhammad Makarfi. Da Nasiru ya tambaye Nick Dazan yuwar auku hakan a zaben jihar Edo, ga bayanin da ya masa.
Eto mu kamar yadda muke bayani kullun muna komai bisa ga doka, bisa ga kundin tsarin mulki na Najeriya da kuma dokokin zabe da ka'idoji na zabe. Kuma ba za mu taba bauɗe mu haka ba, saboda in mun yi haka za a samu tashin hankali fiye da yadda kake zato. Kuma ya zama dole ne ko mun ji daɗi ko ba mu ji daɗi ba kenan mu bi hukuncin kotu. To wani zubin hukuncin kotu gaskiya yana ɗaura mana kai, sai ka ga an ba da hukunci a wani kotu, an ba da wani kuma wanda yake karo da shi. To abinda kullum muke shawara da muke bayarwa, musamman inda ake samun rashin jituwa, shine a koma a yi sulhu ko a samu daidaito. Kuma muna da sashi na musamman wanda hurumunsu ne su tabbatar da cewa sun wayar ma jam'iyyun nan da ma duk waɗansu masu wada tsaki a wannan himma tamu muhimmancin samun daidaito ko kuma masalha. Kuma kwana-kwanan nan ma da aka sami rashin jituwa tsakanin wato shugabancin jam'iyyu, kungiyar jam'iyyu a Najeriya wanda ake kira Inter-Party Advisory Council, mun shawarce su, an zauna da su, an yi sulhu, kuma an shawo kan wannan matsala har gashi an yi zaɓe jiya. Shugabannin da aka zaɓa sun zo hukumar zaɓe, sun kawo mashi chairman na hukumar zaɓe ziyarta da kuma sun nuna godiyarsu da kokarin da aka yi aka samu sulhu. Kawo yanzu kuma musamman abin da ke aukuwa a jam'iyyar PDP, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ina faɗi ni kaina akan abin da kamata yi a yi sulhu zuwa kotu. Kamar yanzu dai da ka sani an je kotu so 17 game da wannan rashin jituwa da ke tsakanin ɓangarori biyu a jam'iyyar PDP. Abin da kamata yi a je a yi sulhu, a zauna kowa ya faɗi menene yake mishi zafi, sa'annan a samu daidaito. Saboda yawan zuwa kotun nan ba karamin kuɗi ake kashewa ba, na ɗaya kenan. Na biyu ba karamin lokaci ake kashewa ba, na uku ba karamin ɓacin rai zai biyo bayan wannan kace na ce da kuma wannan garzaya zuwa kotun ba.
Wato kuma wannan al'amari yana ruɗa ku kenan?
Tabbas yana ruɗa mu, amma mu muna ganin waraka ko mafita shine a je a samu daidaito, a yi sulhu. Ba wani abin da zai gagare mutum in dai ya dage ya sami sulhu. Kuma muna da kwararru a kasan nan wa'inda wato aikinsu da hurumunsu ma shine a sami wato masalha a cikin ayyukanmu, saboda an yi la'akari da duk wani himma ma na bil'adama dole a samu rashin jituwa.
Haka kuma Nasir din ya tambayi ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar ta PDP wato Santa Walid Jibrin akan anya sun ko bi hanyar kawo ƙarshen wannan matsalar shugabancin jam'iyyar tasu, ganin sassan biyu kowa na cewa shi ne halattaccen zaɓaɓɓen shugaba. Shi ma ga bayanin da yawa Nasir din.
To a nan ina son ku gane cewa ba maganan ɓangare ba ne, magana ce ta fahimta da yadda wasu suka kalli abin. Amma duk da haka kullum yana faruwa, ba a jama'iya kawai ba, ko a gidanka ana iya samun saɓani. Idan aka samu hanyar da mai gida zai amfani ya gyara, ita ce take fitar da wani hatsari wanda yake so ya faru. To a jam'iyyarmu na PDP a shakka an samu damuwa bisa ga shugabanci na party namu. To amma duk da haka in ka dubi yadda jama'iyar take tana nan abinta, babu wata damuwa yadda mutane suke zato abin da ya faru da yanda ake tafiya yanzu da maganan kotu kotu kotu, wannan yaje kotu, wannan yaje bashi nasara, wani ba bashi nasara ba. Muna nan muna ta kokari wannan jama'iyya da mu committee na amintattu na wannan jama'iyya mu ga mun samu hanya ko hanyoyi wanda zai zama mana hanyar dinke wannan bambance bambance. Mun yi taro daki 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 da Madu Sharif wanda na tafi taron a maimakon kungiyarmu, kuma an samu fahimta kwarai da gaske, amma kuma ya rage waɗansu abubuwa ne kawai wanda za a yi. Wannan tabbata muku taron koli na jama'iyarmu, wato National Convention, shi ne muke zaton za mu zaɓi shugabannin party. Idan muka zaɓa shi kenan sai mu danka musu tafiyar da party nasu, shi kuma wanda yake na riƙon nan zai bari ya yi handing over ma waɗanda aka zaɓa a wannan lokacin.
Da kuma Nasir ya juya ta kan ɗaya daga cikin magoya bayan Santa Almuru Sharif, wanda kuma jigo ne a jami'ar ta PDP, wato Ino Buala. Nasir ya ce masa wai don me ba za su haƙura ba ne shugabancin jami'ar ya zauna ɓangare guda domin su don fari zaɓen jihar Edo a matsayin tsintsiya maɗaurinki ɗaya? Amma ga abin da ya ce da Nasiru.
Ganin ira-iren abin da waɗansu daga cikinsu suke yi ne za su ɓata sunansu, su ɓata rawarsu da aka san su da shi na mai kyau. Taro dai an riga an haramtar ko me suka yi sun san cewar za su dawo gidan jiya ne. Kawai dai kora kunya da hauka ne ganin cewar sun sa abu a hanya, sun nuna ma duniya sun na isa, suna ganin sun fi doka, sun fi gwamnati, sun fi kowa da kowa, sun fi makarfin jam'iyya. Shi yasa suke cewa za su yi taron nan ko da kotu ta haramtar. Tun farkon fitowar Ali Sharif a chairman na PDP, Professor Jerry Gani ne ya fara adawa da shi. Shi Senator Ida kuma sakataren shi suka tafi gidan wajen spectrum 'yan sanda da makarfi lokacin da ake neman a sasanta tun daga farko. Saboda haka za ka ga cewar kwamiti ne na nuhun na neman sulhun, kuma sulhun na muzuru ne. Dun sun raba bayan wani abu ne daban suka zo suna maganganu, bayan aka yajeje ne ya cewar ga yadda za a yi abun, kuma sai suka je suna wani bayani daban.
Ina ga abun da ake dubawa cewa ko da an yi zaɓen nan na jihar Edo da wancan ɗan takara na ɓangaren makarfi, wato shi Izai Iyamu, yana iya yiwuwa nan gaba idan an yanke wani hukunci shi ɗan takarar da kuka tsaye kuna tunanin shi zai zama gwamna kenan.
Ni ba alkali ba, amma bisa alamu duka haka yana campaign ne wa Matthew. Don kuwa doka ta ce kada INEC ta anshi wani dan takara daga hannun kowa sai hannun Ali Sharif, kuma ba anshi Izai Iyamu a hannun Ali Sharif ba. Saboda haka muna ganin shi dai yana kokarin campaign ma partinsa, yana kokarin ma dan uwansa Matthew. Amma a bisa alamu nan gaba dai na san dai ba shi zai yi gwamnan ba.
To yanzu kuma bari mu leƙa kasar Angola, inda aka sake zaben shugaba Eduardo dos Santos, wanda yake kan karagar mulki tun shekaru 33 da suka gabata. Sai dai kasar Angola kamar sauran takwarorinta na Afrika, da wuya a yi zaɓe baka ji wani ya ce an yi masa ba daidai ba. A zaben da aka sake yi da ɗan shugaban ƙasar na Angola wanda ya lashe zaɓen, wasu sun ce ya sake naɗa kansa, domin dai a cewarsu wai ba zaɓe aka yi ba. Abokin aikinmu Luis da Costa, wanda ɗan ƙasar Angola ne, da aka tambaye ko me zai ci game da kukan da jami'ar adawa ta yi na cewa an yi magudi a wannan zabe.
From the last 4-6 weeks, the opposition is building a case to have the elections nullified, and I believe.
Ba shakka, kamar yadda ake cewa tun daga makonni 6 zuwa 7 da suka gabata, jami'ar adawa na ta kokarin ganin sai an rusa wannan zabe tun ma kafin a yi shi. Kuma na yi imanin sun dinga kenan, za su yi yau, za su yi gobe. Sun ci gaba da sukar lamirin zaben kenan har lokacin da hukumar da zabe za ta tabbatar da nasarar wanda ya yi nasara a hukumance.
Da kuma aka ce masa, to yana ganin hukumar zabe za ta iya rusa wannan zaben?
I don't see the electoral commissions giving them a chance or a reason on this request.
Ko kusa banga alamar cewa hukumar zabe za ta ba su wannan damar ba, ko kuma har ta yadda da wannan batu nasu, musamman da yake suna neman a sauke shugaban hukumar zaben kasar. Kai ka san wannan ba za ta yiwu ba.
To amma yan adawa da kosta na cewa yan kasar na bukatar sabon shugaba, amma kuma shi shugaba Eduardo Santos yana cewa har kwanan gobe yana da farin jini cikin yan kasar, don haka sau goma ka tsaya zabe, sau goma zai lashe. Nan kuma me zaka ce?
I'll say yes, I've been watching Angola TV more now than the last 6-7 months on Angola International TV, and you can see the
ina iya cewa gaskiya ne, domin na dan dauki lokaci ina kallon yadda harkokin kasar ta muke tafiya har na tsawon watanni 6 zuwa 7. Kuma mutum na iya ganin mutane da suke kewaye da shi, wanda hakan yake nuna cewar har yanzu yana da sauran farin jini a cikin al'ummar kasar.
Shi ma dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar adawa ta UNITA, Isaias Samakuba, cewa yayi.
We saw men and women, the elderly and the young.
Mun ga mutane masu yawan gasken maza da mata yadda suke dogon zango domin kawai su zo saurari abin da za mu ce musu. Kuma abin da suka damu da shi shine su ga an samu canjin wata sabuwar gwamnati.
Sai dai kuma mahukuntan kasan sun yi bris da jam'iyyar adawa ta ce an tauka magudi a zaben, kuma akwai bukata a gyara a kai. Idan dai kasar Angola shugaban jam'iyyar da fi samun yawan kuru'u a zaben cikin jam'iyyar su shine yake zama wa shugaban kasa. To masu saurare, yau nan kuma shirin zai diga aya a madadin wakilinmu daga Abuja, wato Nasir Adamu Ilkaya, da abokan aikinmu da suka hada da Ibrahim Jarmai da Sarfilu Hashin Gumel. Sai Cubahiro Jojo ne da ya daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Biyo bayan karya lagon mayakan Boko Haram da dakarun Najeriya suka yi, babbar matsalar da ta biyo bayan hakan shine raɗaɗin rayuwa da ya kunshi bala'in yunwa musamman tsakanin yara ƙanana da nau'o'in cututtuka a sansanonin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce tun farko ta gargaɗin cewar kimanin yara ƙanana 500,000 ne ka iya rasa rayuwarsu saboda yunwa, al'amarin da ya sa hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniyar, wato UNICEF, ta shigo cikin batun dumu-dumu. Tawagar UNICEF ta yi tattaki har zuwa yankin na arewa maso gabas. Dr. Akim Kaljim shi ne jagoran shirye-shirye na hukumar. Ya kuma gaya min abinda suka sa gaba.
Our mission is medical intervention.
Abinda muka sa gaba shine batun lafiya. Manufar shine rage mutuwa da cututtuka tsakanin yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru 5. Muna tantance yaran don ware masu fama da cutar yunwa da waɗanda ba su fama da cutar yunwar. Masu cutar yunwar muna ba su abinci mai gina jiki lafiyayye. Waɗanda kuma ba su fama da cutar yunwar muna raba musu abinci lafiyayye su ma. Gidan sauro da sabulu.
We give mosquito net and soap.
Dr. Sidi Ali Muhammad likita ne dake aikin kula da lafiya a sansanonin 'yan gudun hijirar.
Zawo ya fi yawa saboda in ka dubi yadda suke bayan gida a nan, bayan gidan da ke nan bai ishe su ba. Da UNICEF da sauran NGO suna kokari su ma su kokarta. Insha Allah so muna jin nan da sati 2 zuwa 3 in Allah da za a cewa wannan matsala. Sai kuma ciwon tari, nan kuma shi ma yadda ka gani yawancin su nan wurin kwancen bai ishe su ba. So yawanci a waje suke kwana, ga sanyi, ga kura da sauransu.
Dr. Abba Sale, ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Jami'ar Bayero, dan asalin arewa maso gabashin Najeriya ne, da ya nasarar tattara likitoci sama da 150 a ƙarƙashin shirin Smile Medical Mission. Suke kuma aikin sa kai a sansanonin 'yan gudun hijirar da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ya yi ƙarin haske dangane da abubuwan da suke haddasa waɗannan cututtuka.
Cikin wannan inda suke zama, tsarin zamansu da sauransu, sai muka ga wayansu cututtukan da suke fama da shi yana alaƙa ne da tsarin zama. Shi ne sai muka ba da shawara cewa ya kamata tunda da sama da kashi 80 na cututtukan da muka gani cututtuka ne wanda ta safi tsarin zama. Tsarin zama kuma na nufin kaman abin da ya danganci ruwan sha mai tsafta, abin da ya danganci wajen zamantakewa mai tsafta, abin da muke cewa environmental health kenan, da kuma abin da ya danganci abincin da ya dace. Wato wannan abin da ya sa ne amfani da abincin da ya dace shine za ka tarar ana da abinci din, amma sai ka tarar wannan abincin da ake da shi musamman in ka bawa yaro ba abincin da yaro yake bukata bane musamman. So duk dai wanda ya ji wannan zance ya san abin da nake nufi. Misali, akwai abin da yaro yake bukata cikin shi ya samu kuzari kuma ya girma.
Alhaji Tijjani Musa Tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin shugaban kasa kan tallafawa waɗanda tarzumar Boko Haram ta shafa, wato PCNI.
Wannan kwamiti ta shugaban kasa wanda General TY Danjuma yake shugabanta ta fito da tsare-tsare na shan gaban wannan matsala take a dabar yara kanana da manya ma ta fannin samu da kuma baiwa masu bukata abubuwa wanda za su rage wannan kuncin, sannan a sami wanda suke da bukatar tallafawa a cikin organizations na duniya baki daya da kuma na kasa, kuma a ba su shawara ta hanyoyi wadda za su iya bada wannan tallafi wanda zai bada ma'ana a rage wannan fargaba.
A daidai lokacin hada wannan rahoto, Majalisar Dinkin Duniya ta fidda wani sabon rahoto a wannan mako, inda ta ce yunwa ta kara kunno kai a jihohin Borno da Yobe, musamman a yankunan da aka kwato daga hannun dakarun Boko Haram, inda mutane 65,000 na nan hajaran majaran. Tuma kafin fitar da wannan rahoto, jaridun Najeriya sun wallafa wannan labari, inda suka ce a jihar Yobe waɗanda suka koma gidajensu na nan na ta cin tafasa. To amma gwamnatin jihar Yobe tana inkarin wannan labari. Aji Yarima Bularafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar.
Ina tabbatar maka shi mai girma gwamna ya bada kuɗi isheshe aka saye abinci ake rabawa waɗanda suka koma a gidajensu ƴan gudun hijira, kamar musamman ma ƙananan komai guda biyun nan da Gujuba da Gulani. Bai wuce sati ɗaya ba an bani kayan abinci na kaiwa inda ƴan Boko Haram suka kokkona garuruwansu da kuma kayan abinci.
To yanzu honorable commissioner, in na fahimce ka ba gaskiya bane mutane suna cin tafasa kenan a ƙauyukan nan?
A wannan ba gaskiya bane wallahi, ina tabbatar maka.
Dr. Swale Abba na Smile Medical Mission ya ce fargabar na Majalisar Dinkin Duniya kam akwai ta.
Wannan fargaba gaskiya ne, abinda kuma muke ta tattaunawa akai shine wannan ya nuna cewa gaskiya zamu iya mu ce Northeastern Nigeria.
Ali Usman na daga cikin waɗanda suka rayu bayan tarzoma Boko Haram.
Shekara na 15.
Na babanka?
Shi ya rasu.
A garin yaya?
Cikin fadan.
Mamanka fa?
Tana nan.
Ya maganan abinci?
Maganan abinci akwai.
Kuna ci sau nawa a rana?
Muna ci sau biyu a rana.
Da yaushe da yaushe kuke ci abinci?
Safe da yamma.
Abinci rana fa? To ya abincin yana isan?
Ba ya isan mashi, muna dan hakuri.
Ka san shugaban ƙasar Najeriya ka?
Muhammadu Buhari.
Me za ka so ka ce masa kana son ya muku?
Abinci, taimakon abinci da ruwan sha da sauransu.
Me sauransu ɗinka?
Kayan abinci, kayan sha, su kayan sa komai da komai, da gidan sauro da kayan rufuwa.
Su dai waɗanda wannan tarzoma ta shafa, yanzu babban fatansu shine su koma muhallansu. Kuma na tambayi Tijjani Musa Tumsa na kwamitin shugaban ƙasa, ko yaushe za a kokkoma?
Nan ba da jimawa ba, akwai tsarurruka wanda aka shirya, ana magana da su gwamnatin jiha da kuma masu ba da tallafi na musamman kamar Victim Support Fund da sauran jama'a na United Nations, wadda muna ganin za mu tsara yadda jama'a za su koma gidajensu a nan da ba lokaci mai nisa ba. Muddin dai su jami'an tsaro sun ba da complete go ahead.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Dan takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Republican a nan Amurka Donald Trump ya alkawali jiya Asabar cewa zai fara ta sakiyar dubban bakin haure da ke Amurka ranar farko da zai kama aiki a matsayin shugaban kasa. Da yake jawabi a wajen gangamin yakin neman zaɓe a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata, Trump ya jaddada alkawalin da yake tallata kansa da shi na gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico. Ya kuma ba da wani sabon bayani kan ta shirinsa na shige da fice da ake sukarsa a kai da cewa cika baki kawai yake ba shi da wata makama.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.